Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa ta yi hasashen cewa daga watan Yulin nan mai kamawa gobe Asabar, litar man fetur ɗaya na iya haura naira 700 a yankin arewacin Najeriya. Don mu tabbatar da wannan batu, mun tattauna da Alhaji Musa Yahaya Mai Kihi, shugaban ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu a shiyar Arewa. Haka kuma mun ji ra'ayoyin wasu mutan Zaria kan wannan magana ta litar man fetur ɗaya na iya haura naira 700. Da yake kuma yau Juma'a, Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Daga samun labarin hasashen da ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa ta yi cewa daga watan Yuli litar man fetur na iya haura naira 700 a yankin arewacin Najeriya. Abokin aikinmu a Kano, Zaharaddin Yakubu Shu'aibu, ya garzaya ya nemo shugaban ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu a shiyar Arewa, Alhaji Musa Yahaya Mai Kihi, don mu tabbatar da wannan magana kuma mu ji shin hasashe ne ko dai haka farashin zai kasance. Kuma meye dalili?
To, dalilin dare guda ɗaya ne ai kawai.
Na'am.
Kasan previous government.
Na'am,
Suna ba da forest. To, yanzu kuma sun ce kowa yadda je bankin su ya nema.
Su ma'ana suna ba da kuɗin da ake...
Suna ba da dala yawa lokacin a farashin gwamnati.
Na'am, na gane, na fahimta.
Wanda kuma ita aka sale cewa da man da akwai wannan mutum zai nemi ya siyo kayan da sauki. Tunda ya sami farashi da sauki. To kuma yanzu an ce kowane ya je bankin sai ya saya.
Na'am.
Kuma bankin nan kaga yadda farashin dalan take ta kai 700 da wani abu.
Na'am.
So kaga automatically in ka sayi dala a wannan farashin. Ka je ka siyo man ka zo da shi dole ne kayan zai ƙara ɗagawa. Dan wanda muke shaɗin ma yanzu kaga duk wanda aka siyo shi a farashi ɗan sauki ne da kuma da aka lissafa ɗin ne har farashin nasu ya kawo haka. To kuma a yanzu kaga sanin yadda dala take dole ne farashi zai ƙara ɗaukuwa. Yawa, to shi ne dalilin da yake ba wani abu daban ba ne.
Kenan idan har za ku karɓi dala daga akan sama da 700 ko wani abu makamancin haka dole man siya haura 700 kenan?
Gaskiya ne wannan dole zai tashin dan gaskiya kuma a takaice zai iya kaiwa hakan ma. In farashin dalan ya zama da sauki zai iya yiwuwa a same shi da sauki. Kuma farashin dala ɗin wani abu ne mai jujjuyawa. Yau yana sama gobe ya yi ƙasa. Wanda kuma dai gaskiya tashin sahi ne zai kawo tashin man sannan sauƙinsa zai kawo sauƙin ma.
Maganar dala ɗin akwai tabbacin cewar za ta kai hakan ne a shi wancan watan da zai zo ko kuma ya abin yake?
To, yadda dai abin ya nuna ba ma tunanin cewa za mu ga dala ta zama to ƙasa da hakan dai gaskiya. Amma in ta zama to ƙasa da hakan kome kuma zai iya faruwa tunda yanayin rayuwa ba kowa da yake da shi ba hasashe ake yi.
Na gane.
Don kowane sabon da ake wa dai hasashe ne kome zai iya canzawa a rayuwa.
Na'am, gaskiya.
Ya zo kome fa hakan ko ya zama ƙasa da hakan ko kuma ya zama to yana na ayar da yake.
To, kasancewar su 'yan uwa 'yan Najeriya ba kasakai suka fi sanin yadda hada-hadar shi mai yake musamman abu ya shafi canjin kuɗi da sauransu. Kowane bayani za a yi wa masu sauraro don su fahimci cewar wannan abu fa yanayin yadda kuke siyowa ne ya jawo mai yake tashi ba wai daga ku ba ne ba.
To, ya kamata 'yan ƙasa kowa ya san halin da ake ciki ai tunda an ce gwamnati ta cire tallafinta a cikin wannan harka. To, ya rage ɗan kasuwa ne da zai nemo kuɗinsa ya siyo ya kawo. Kuma kuɗin nan da zaka je ka siyo ba da naira zaka je ba dole da dala ne. Kuma yanayin ga yadda dalar take kaga dole ne zai tashi. To, shi ne kuma ya kamata duk ɗan ƙasa ya san wannan ai ba wani boyayyen abu ba ne ai.
To, kasancewar ku kuna a mataki na ƙungiyar masu dillancin mai a Arewa. Akwai wani yunkuri da kuke a kungiyance don ganin cewar an samu sassauci a lamarin a dunkule?
To, mu da 'yan Arewa da mu ne a ciki. cikin wahala fiye da kowa da yake a kasar nan. Saboda dimman da ka siyo shi da koyina ma dai sai dai ka kawo shi da jikin jirgin ruwa, kuma jirgin ruwan nan a dai fadin da za ka sauke duk suna can kudancin kasar nan. So bayan an sauke a nan dole kuma an sako shi a mota an taho da shi arewacin ƙasa. Arewacin ƙasar nan kuma idan ka zo dole a cikin yadda za ka sai da man nan sai ka sa kudin da kwan mota da ta ɗauko ma kayan ta zo da shi. So kaga wanda yake kudancin ƙasa shi nasa zai samu da sauki fiye da wanda yake arewacin ƙasa tun da shi babu kudin mota a cikin nasa. Daga inda ya ɗauka kawai zai kai gidan man sai ya saka ya sai da kai kuma nan ka iya dogo tafiya ta kilomita 100,000. Sannan ya kawo ma gurin da inda za ka zo ka sauki kudin motar nan ba na cikin lissafi. Muda kiran da za mu yi wa gwamnati shi ne su fuskanci wani abu guda ɗaya wanda duk duniya ana yin sa. Babu ƙasar da ba ta ware wani abu don ban ta riƙa ba da tallafi a kansa. Don ko Amerika da ake cewa ta fi ko ina ci gaba a duniya tana ba da tallafi wata harkar noma. Don ta tabbatar cewa da akwai abinci a ƙasarta da yadda za ta fi da wani gurin ma. Kuma kowa ya san man fetur a Najeriya idan ya taɓa komai da komai na rayuwar kowa. So ya kamata a ce shi wannan an ware wani tsari na daban wanda 'yan ƙasa za a ke ba su wannan man suna ana tace shi ana san shi a ƙasa a wani farahi na daban. Sannan ya zamanto cewa duk hanyoyin da ake ganin cewa za a iya fita da kayan ko za a iya yin wani abin da ba daidai ba ya zamanto an kare su. Sannan kuma ainihin wancan kuma farahin da aka ba a Najeriya dama cewa ga yadda za ta ke kawowa a kowane rana ga abin da ta haka ga abin da ta sayar a international price a farashin duniya. Shi kuma ta ci gaba da wannan farahin ɗinsa a farashin duniya. Kaga ana samun abin da za a ke sauran jama'a ƙasa da shi. Wannan shi kuma an ware shi na iya abin da za a ke haka ana sarrafa shi a ƙasa ana saida wa 'yan ƙasa shi. To idan hakan ta samu to na san gwamnatin za ta zauna lafiya da jama'ar ta sannan jama'a za su samu sauƙi a yiwa.
An gaida Zaharaddin Yakubu Sha'aibu daga Kano. Daga nan kuma sai muka nemi jin ra'ayoyin jama'a game da yadda za su ji idan litar man fetur ɗaya ta haura naira 700. Abokin aikinmu a Zaria Aliyu Baban Ƙarhi shi ne ya jiwo mana waɗannan ra'ayoyi.
Sunana Musa Abdullahi. To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai wannan abu da ke faruwa ba mu san gaibu ba. Idan ana yi domin gyara ne Allah ya taimake su. Idan ko da wata munafa ne Allah kawo canjin alheri. Amma mu muna kyakkyawan fata muna kuma addu'a na alheri game da wannan tafiya.
Ba a ganin abubuwa za su canza kamar rayuwa ko ba?
Abubuwa za su canza amma idan maganar nan ne a dunkule cewa muna kyakkyawan zato kuma muna fata na alheri. Ko da abin ya canza Allah yana kawo ta hanya wanda zai samu na mafita insha Allah.
Ya kaje ganin zirga-zirga ko a yanzu ba zirga-zirga ya takaita da kuma yanayin tsadan abubuwa da sauransu. Ba a ganin a ce kuma ya tsara komawa da duk kai.
Gaskiya za a takura. Amma kamar ni ke nuna in an yi da mun gyara ne ana iya samun relief ta wani hanya in Allah ya yarda.
Ko me fatan ka?
Fatan na Allah ya sa mana mafita, Allah ya sa mana mafita, Allah ubangiji budo hanyar da za a samu waraka na wannan matsaloli da suka taso na tsadan abubuwa din nan.
Sunana Alhaji Halilu Ali. In wannan abu ya ƙara tabbata kuwa to an ƙara jefa mutane a ƙangi saboda abin da ya sa a yanzu ma a wannan karo ana ta kuka kukan kuma ya yi yawa yanzu abin da za a yi dole dai sai shugaban ƙasa ya ƙara sanin yadda za a yi a ɗan wanke mamman mutane zuciyarsu.
Ka ɗauki tsawon lokaci kana harkar mota duk mai na nawa ka fara amfani da mota?
Ni lokacin da na fara amfani da mai lita tana kwabo uku a lokacin za a shekara kaman 48. In za ka je gidan mai ne bumburutu za ka sai garwa file hurhudu kowane galan ya kama file ɗaya kenan. An ce in ka daɗe ka ga da ɗau gashi yanzu abin na ta ƙaruwa ƙaruwan kuma ma ya wuce wuri.
Sunana shi ne Muhammadu Tasu'u wanda aka fi sani da 40-40. To babu wani abin da za mu yi illa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mafita ya ba mu abin sai. Domin shi maganan man nan da ake yi tun ana sai da litan man nan kwabo hudu muke shan shi. Har yau in muna da rai Allah zai kai mu lokacin da ake tunanin za ta koma 700. To kaga wannan zamani ne Allah ya kawo. Domin babu wani wanda zai cewa ya kirarin cewa ko wani ne kaza shine sanadiyar yin wannan abu wani abu ne wanda zamani Allah ya kawo shi kuma Allah shike kawo zamani mu abin da muke fata di yanda al'amari ya juya Allah subhanahu wataala ya bamu mafita ya bamu yanda zamu
amma ya kike hanjin rayuwa zai kasance
to rayuwa dole ne rayuwa za a samu canji to amma duka canjin dai da za a samu daga Allah ne dadi daga Allah yake haka ita kanta wahala in ta zo jarabawa ce daga Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu mu ci jaraba
Aliyu baban ƙarhi kenan daga Zaria Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3. Da Badegi Radio a Minna jihar Neja akan mita 90.1. Da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3. Bari mu rihe muku shirin da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a.
Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba a kowane mako, sunana Jamilu Adamu, inda muke tare da editan jaridar Aminiya, Salihu Makira. Edita mai jaridar Aminiya ta kunsa a wannan mako.
To babban labarin mu na da kanun yadda takari suka hana alhazan Najeriya suka hajjin bana ya binciko yadda takarun suka rika zuwa suna shigan alhazai suna wahalar da su. Ana dauka su ma alhazai ne har ta kai ga sai da kai bincike aka gano cewa ba alhazai bane kuma wadanda suka raba mahajjatan da katin shaida inda aka samu wata ta sa katin shaidan wata amma aka binciko aka gano cewa ba mahajjaciya bace sannan mun hada da bukukuwan babbar sallah inda shugaban kasa Bola Tinubu ya ce za a yi magance matsalolin Najeriya su kuma shugabanni suka nemi aiwa Najeriya addu'a Akwai kuma karin kudin jami'a ya jefa iyaye dalibai cikin zulumi cire tallafi abinci da sufuri na cinye albashin ma'aikata a Abuja zargin batanci asalin abin da ya jawo kisa a Sokoto da Buhari ya cire tallafin mai Tinubu ba zai ci zabe ba inji Garba Shehu
duk wayannan suna cikin manyan labaran ke
eh duk suna ciki
to sai kasashen waje mai jarida ta kunsa
a kasashen waje kuma Obama ne ke shan suka da caccaka a kasar India kan kalamin da yake na a rika kare haƙƙin musulmi sai karin haraji a Kenya babban kuskure ne inji ɗan adawa biyo ya sake lashe zaben shugaban sa Leo a karo na biyu sai kuma muryar Trump yana bayyana wasu takardun sirrin Amurka da suka jawo cece-kuje
sai bangaren dandalin nishadi
to a dandalin nishadi Mudassir Kasim ne ya sake tayar da muhawara game da film din Izar so inda yake cewa ko film din sai na Umar an gama
to fa
sai kuma hotunan bikin sallah da aka sa na wasu jarumai da dama
to a bangaren shafin Al-Ajabi mai jarida ta kunsa
to Al-Ajabi kuma an sa albashin naira miliyan 104 ne ga mai son aikin kula da kare sai kuma wani mutum da ya mutuwar ƙarya an taho da akwatin gawarsa za a yi jana'iza sai ga shi helicopter ya sauka sannan ma'aikatan kwana-kwana sun yi aikin ceto 'yan magen daji daga buragudan gini da aka rushe a wata ƙasa
duk suna cikin shafin Al-Ajabi
eh
to kamar yadda aka saba a kowane mako jarida tana kunshe da shafin wasanni
a shafin wasanni mun duba wasu fitattun 'yan ƙwallon ƙafa na duniya ne da suka koma Saudiya da takaleda da kuma waɗanda ake raɗaɗin za su koma nan ba da jimawa ba. Waɗannan da sauran suna cikin labaranmu na wannan mako.
Editan jaridar Aminiya kenan Salihu Makera tare da Jamilu Adamu. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Jamilu Adamu. Da Zaharaddin Yakubu Shu'aibu a Kano da kuma Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria. Ku huta lahiya.